Dubois.
This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masallaro assalamu alaikum da fatan an tashi lafiya. Baba Yaku makeri ne tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na safiyar yau Laraba 5 ga watan Maris shekarar 2025. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su ga Mahmud da kanin labarai.
To baba, shugaban Amurka Donald Trump ya kafa tarihin gabatar da jawabi mafi tsaho ga hadakar majalisar dokokin kasar. Shugabannin kasashen Laraba a ranar Talata sun amince da wani shirin da Masar ta gabatar kan yadda za a sake gina Gaza wanda zai laƙuma dala biliyan 53. Fadar Vatican ta ce yanayin lafiyar Papa Roma Francis na samun daidaito, tana mai cewa shugaban mabiya ɗarikan Katolikan yana cikin hayyacinsa kuma yana ba da haɗin kai a jinyar da ake yi.
Kanin labaran kenan. A cikin shirin za ku ji cewa shugaban Amurka Donald Trump ya gabatar da jawabinsa na farko ga majalisar dokoki ƙasa da watanni biyu bayan hawansa kan kujerar mulki.
We have accomplished more in 43 days than most administrations.
Shugaban na Amurka kenan yake wannan jawabi. Haka dalika a cikin shirin za ku ji fashin baki da Professor Gali Ibrahim na Jami'ar Abuja ya mana akan muhimmancin wannan jawabi na shugaban Amurka.
Tasiri da irin wannan bayani yake yi ga kasar Amurka da ainihin Amerikawa gabaki ɗaya shine ana gabatar da rahoto na dukkanin abubuwan da suka faru a kasar Amurka na ci gaba.
A yau ba za mu iya kawo muku shirin baki mai yanka wuya ba, amma dai muna dauke da tattaunawar da aka yi da mataimakin shugaban Amurka JD Vance, inda ya kore rade-raden da ake cewa Amurka na ba da fifiko ga Russia a kokarin da take na kawo karshen yakin Russia da Ukraine. Muna kuma dauke da nasihar watan Ramadana. Ba amma kafin nan sai a saurari kashin farko na labaran duniya.
To jama'a, assalamu alaikum. Shugaban Amurka Donald Trump ya kafa tarihin gabatar da jawabi mafi tsaho ga hadakan majalisar dokokin kasar. Trump, wanda ya isa zauren majalisar da misalin karfe 9:00 ya samu kyakkyawar tarba.
Mr. Speaker, the President of the United States.
Nan lokacin da aka gabatar da zuwan Trump zauren majalisar dokokin kenan, gabanin ya hau mambarin da ya gabatar da jawabinsa. Trump ya yi magana har sama da awa 1:40, wanda hakan ya doke tarihin tsohon shugaba Bill Clinton a jawabin da ya gabatar a shekarar 2000, wanda ya doki tsawon awa 1:28:49.
We have accomplished more in 43 days than most administrations accomplished in 4 years.
Trump ya ce mun samu nasarori cikin kwanaki 43 sama da abin da wasu gwamnatocin suka samu cikin shekaru 4-8, kuma yanzu ma muka fara. A hukumance, wannan jawabi na Trump ba shine jawabin halin da ƙasa ke ciki ba, duba da cewa ya shafa kimanin makonni 6 ne kacal a office. Sai dai duk da haka, wannan jawabi nasa shine mafi tsaho da aka taba yi ga hadakar zaman majalisar dokoki, wanda ya tabo batutuwan da suka shafi nasarorin da ya samu da matakan da gwamnatinsa ta dauka, musamman kan haraji da kudaden da gwamnatinsa ta tara ta hanyar soke wasu shirye-shirye. Gwamnatin ta Trump ta ce tana duba yiwuwar sayar da wasu manyan gine-ginen gwamnati masu daɗaɗɗen tarihi, ciki har da ginin da ma'aikatar shari'ar ƙasar take da wanda hukumar hukunta manyan laifuka ta FBI ke zaune, da kuma ginin da babban otel ɗin Trump ɗin yake. Hukumar kula da ayyukan gwamnati ta GSA, wacce ke sa ido kan kadarorin gwamnatin Amurka, ta ce ta gano kadarori 443 waɗanda suka haura taku miliyan 80 da ba su da tasiri wajen aikace-aikacen gwamnati. Wannan yunkurin na sayar da gine-ginen na daga cikin kokarin da gwamnatin Trump ke yi don ta rage yawan ma'aikatanta karkashin jagorancin hamshakin mai kuɗin nan Elon Musk. Izuwa yanzu, ma'aikatan da aka sallama ko kuma suka karbi ta yin ajiye aikinsu sun kai mutum 100,000. Shugabannin kasashen Larabawa a ranar Talata sun amince da wani shirin da Masar ta gabatar kan yadda za a sake gina Gaza wanda zai laƙuma dala biliyan 53. Ana kuma fatan shirin zai hana tashin Falastinawa daga yankin, sabanin yadda Amurka ta tsara. Shugaban Masar Abdul Fattah al-Sisi ya tabbatar da cewa taron kolin wanda aka yi a birnin Al-Kahira ya amince da shirin. Yayin jawabinsa, shugaba Al-Sisi ya nuna godiya ga shugaba Trump a kokarin da yake yi na sake gina Gaza. Taron wanda Masar ta karbi bakuncin sa ya samu halartar sarkin Qatar da mataimakin shugaban hadaddiyar daular Larabawa da kuma ministan harkokin wajen Saudiya. Kuna shan labaran ne daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.
To an jima kadan Mahmud zai sake shigowa da cigaban labaran duniya, amma kafin nan shugaba Amurka Donald Trump ya gabatar da jawabinsa na farko a gaban wani taron hadakar majalisar dokokin kasar da ma al'umman kasar da yammacin jiya Talata, inda ya shaidawa ƴan majalisa cewa Amurka ta dawo tare da bayyana irin matakan da yake dauka tsawon makonni shida na farko na wa'adinsa na biyu. Shugaban ya bada labarin dokokin umurnin shugaban kasa da ya bayar tun lokacin da ya koma fadar White House, inda ya samu yabo daga ƴan jam'iyyarsa ta Republican da kuma izgili ta bangaren Democrats, lamarin da ya sanadiyyar fitar da wani dan majalisar wakilai na Democrats Al Green daga jihar Texas, wanda aka fidda shi daga zauren taron majalisar saboda cikas da yake kawo wa jawabin shugaban kasa. Dr. Nasiru Danmowa dan Najeriya ne kuma malami a wata jami'ar Amurka a California ya mana fashin baki akan jawabin shugaba Donald Trump.
Da farko zan yi magana kan shi ne a maganar shi shugaban kasa yi ta zo daidai da irin abubuwan da ke wadi na sa America gawa kan komai, wato America First nan da ke magana. A wannan ɗan kalura ya yi magana akan tariffs nan da ya sa ma Canada da China da abunan da Mexico. A bada da lande sa su kuma abinda yake so shi ne waɗannan kamfanin da ke yin motoci suna sayarwa a America, wanda ke kamfanin ne wasu suna America ne wasu kuma na waje ka su dawo cikin America suna yin waɗannan motoci. Aga an sa America gaba kenan.
To akwai maganar da ya yi kan wannan hukuma da ya kafa ta Doge wanda Elon Musk ke jagoranta, ya nuna cewa sun iya sun bankaɗo wasu sunayen ma'aikatan bogi wanda an ga biliyoyin dala da suke shiga hannaye da bai kamata sun shiga ba. Alhali ko wasu 'yan kasan suna ganin cewa wannan hukuma ta zo ne ta tsangwayi ma'aikata. Menene ra'ayinka game da haka?
Eto ra'ayina a wannan shi ne, wato wannan kungiyar da aka kafa gaskiya dai an kafa ta ne don ta sa su suna a wannan abin kudin da suke cewa sun karɓo, ko sun rarar kuɗi da suka ce sun samu domin aikin da suke yi. Na ta sauraron irin masu fashin baƙi a game da irin waɗannan maganganu, suna nuna cewa idan aka yi sauraron da kuɗin da ake magana gaskiya ko alama ba su kai haka nan ba. Shi ya maganar biliyoyin kuɗi, to babban ma abin da aka ce an samu a lokacin nan da kontragin da aka kashe da sauransu ba su wuce dala biliyan hudu ba. So ba wani abin nan ba ne, kawai dai an shi ne don abin da suke so shi ne tsatsa kuɗin da za a rage mayan masu kuɗi da kuma mayan kamfanoni harajin da suke biya, wato tax. Za su yi magana nuna cewa sauran jama'a su ma za su more daga wannan rage da za a yi na tax ɗin, amma saboda yadda ma kuɗin suke da suke faɗa gaskiya akwai rata sosai tsakanin abin da ke aka ce an rage din da kuma ainihin kuɗin da suke faɗin sun samu.
To shugaban kasa ya yi batun rage tsadar kayan abinci wanda ya nuna Amurkawa suna damuwa da wannan al'amarin. Shin daidai wannan lokacin da ake samun takaddaman kasuwanci ko cinikayya tsakanin America da wasu kasashe musamman ma makwabtan juna, da kuma batun rage kayan abinci na ya zaka bi, wani irin sharhi zaka yi game da wannan mataki biyu?
To kaga shi tsadar abinci ko kuma kayan saye da mutane ke amfani da su abu ne wanda ya kasance, wato ba kawai su masu sayar da kayan za su ce su sa tsaron kaya ba, ya danganta ga yadda suka samu wannan abin da suka kashe, sannan kuma ainihin ƙarfin mutane da suke izuwa su yi kamar demand da supply ke. Na ga kaga idan mutane suka zo suna son kaya da yawa, amma kayan ga babu su to kaga za su yi tsada haka zalika kuma idan kasace kai sun yi amma kudin su kudin mutane za su zo su saya wato masu saya din ba su kai karhin abinda aka kawo a kasuwa ba to wannan kayan dole su sauko to in ka lura yanzu wannan tarif wato wannan harajin da shi ya dora akan kasashe kamar irin su Mexico ya da kuma Canada kasashe ne wanda su ma sukan kawo kayan abinci a cikin America to idan aka sa musu haraji su ma sai su kara haraji akan kayan da suke kawo a cikin America kaga zai sa waɗannan kayan su yi tsada kenan sannan kuma misali kamar shi yanzu kwai da yake da tsada a America wannan murar tsuntsaye da ke gudana a halin yanzu shi ne ɗaya daga cikin abin da ya kawo tsadar kwai a cikin America kuma kaga wannan kame da ake yi na bakin haure
na'am
akasari kayan abinci da ake kawo a cikin America na mutane na amfani da shi kaga akasarin su bakin haure ne ke kaman tatsan nono shanu haka da kuma ɗebo irin
suke aiki a masana'antun gona da sauransu
kwarai su ne ke ayyukan nan to kaga yanzu kuma akasarin su sun ji tsoro sun daina fitowa so kaga shi ma yakan sa kayan su yi karanci don suka yi karanci kuma akwai masu nemansu kaga za su yi tsada kenan
Dr. Nasiru Danmuwa kenan dan Najeriya kuma malami a jami'ar nan Amurka a California. Ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kai tsaye sannan kuma za a iya sauraren shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukan yanar sadarwa na Facebook da dandalin X da ma Instagram. Yanzu ko ga Mahmud da ci gaban labaran duniya.
To Fada Vatican ta ce yanayin lafiyar Papa Roma Francis na samun daidaito. Tana mai cewa shugaban mabiya ɗarikar Katolikan yana cikin hayyacinsa kuma yana ba da haɗin kai a jinyar da yake yi. Sai dai duk da haka sanarwar ta kuma bayyana cewa har yanzu lafiyarsa na cikin yanayi na haɗari.
The Pope, since entering hospital on the 14th of February, has not been seen.
Wakilin kamfanin dallancin labarai na AP ya ce tun bayan da aka kwantar da Papa Roma a asibiti ba a sake ganin shi a baina jama'a ba kuma ba a fitar da hotonsa ba. Francis wanda shine jagoran mabiya ɗarikar Katolika miliyan 1.4 a duniya yana kwance a asibitin Gemelli a birnin Rome sama da makonni biyu. An kwantar da shi ne a asibiti a ranar 14 ga watan Fabrairu saboda ciwon haƙarƙari wanda daga baya ya rikide ya koma cutar pneumonia. Akalla mutum 12 ne ciki har da mata da yara suka rasa rayukansu a wasu tagwayen harin kunna bakin wake da aka kai a arewa maso yammacin Pakistan a ranar Talata. Harin wanda aka kai a gundumar Borno da ke lardin Khyber. Ya kuma jikata akalla mutum 32 kamar yadda majiyoyi suka tabbatar yayin da ake fargabar adadin waɗanda suka mutun zai iya karuwa maharan sun tada bamabaman ne a wasu motoci biyu da ke cike makil da ababen fashewa a wata kasuwa mai cinkoson jama'a mafi akasarin waɗanda suka mutun baraguzan gine-gine ne suka zubo musu aka sanadiyar karfin tashin bamabaman
Gaida Mahmud da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla. Jawabin da shugaban Amurka Donald Trump ya gabatar a gaban gamayyar majalisar wakilai da ta dattawa. Jawabi ne da za a iya cewa yana da kamanceceniya da jawabin halin da ƙasa ke ciki wanda shugabannin Amurka suke mulki suke gabatarwa a duk shekara don bayyana manufofinsu da kuma nasarori da suka samu. Farfesa Sharif Gali Ibrahim shi ne shugaban tsangayar kimiyyar siyasa da alaka ta ƙasa da ƙasa a jami'ar Abuja da ke Najeriya. A wannan tattaunawa da suka yi da Mahmud Lalo ya ce shugaba Donald Trump ya cimma abubuwa da dama a cikin wata guda kacal wanda ya kwashe akan karagar mulki amma ya fara ne da bayyana muhimmancin jawabin akan siyasa da kuma wato da ma Amurka baki daya.
To muhimmanci wannan abu shine yayi daidai da bukatuwa ko kuma bukata na tsarin mulki na kasar Amurka shine ya bukaci cewa kowane shugaba ya rika ainihin zuwa yana samun 'yan majalisu na kasar Amurka da ya hada da wakilai da kuma ainihin dattawa. Wannan shine zai je ya musu bayani menene ci gaba da aka samu da koma baya musamman ma na shekarar da ta shuɗe. To kaga ana ganin cewa wannan bayani na shugaba Trump kamar ba al'adance, kamar ba irin wannan State of the Union bane, ma'ana irin bayani da ake yanayin ƙasa da yake ciki, saboda shi bai shekara ba, ana iya ce wata ɗaya kurin ya samu akan karagar mulki. To amma duk da haka din abu ne ya samu tsari irin yadda aka saba, da ya shafi ainihin 'yan majalisu na ainihin wakilai da kuma dattawa gabaki ɗaya na Amurka, sannan kuma irin abin da ake yi a wancan jawabi shine shugaba Trump.
To da yake ka taɓo batun cewa wannan ba jawabi bane da aka saba na halin da ƙasa ke ciki, kana ga menene zaburar da shi shugaba Trump ya zaɓi ya yi wannan jawabi a wannan lokaci?
Abin da ya sa shugaba Trump ya zaɓi wannan lokaci na wannan wata, ai kaga cewa dama irin wannan bayani da shugaban ƙasar Amurka yake yi a gaban 'yan majalisu na wakilai da kuma na dattijan Amurka, akan yi shi ne a watan ɗaya na kowace shekara, ma'ana Janairu ko kuma Fabrairu. To kaga cewa wannan ita ce damar shi a wannan wata na Maris da ya gabatar da wannan ainihin bayanai nasa a ainihin ga waɗannan ainihin 'yan majalisu na Amurka. Sannan kuma ya zo daidai lokaci da shugaba Trump ya ainihin aiwatar da ainihin haraje-haraje, ma'ana tarif da ya ɗaura wa ƙasar Mexico da ƙasar Canada da kuma ƙasar China. To wannan shine abin da ya kawo wannan bayani daidai wannan gaba, da kuma sauran bayanai na ainihin yaƙi na Ukraine, da kuma ainihin sakin waɗanda aka kame aka yi garkuwa da su a yakin da Isra'ila ke da Hamas a ainihin Palestine.
Farfesa, wani irin tasiri za a iya cewa wannan jawabi yake yi ga fannin siyasar Amurka da ma ƙasar baki ɗinta?
Tasiri da irin wannan bayani yake yi ga ƙasar Amurka da ainihin Amerikawa ga baki ɗaya shine, ana gabatar da rahoto na dukkanin abubuwan da suka faru a ƙasar Amurka na ci gaba, da kuma abubuwa waɗanda suka zama ƙalubale ko kuma suka kawo koma baya ga ƙasar ta Amurka. To kuma bayan shi shugaban ƙasar Amurka ya gama jawabi a wannan taro, akwai 'yan jam'iyya ko jam'iyya ta hamayya, su ma kuma sukan kawo ƙorafe-ƙorafe su ba da shawarwari ko kuma su kushe abin da shugaban ya faɗa, su nuna ga hanyar da za a bi da za a kai ga gaci. To kaga wannan abu ne wanda yake da kyau, idan da a ce za a samu ƙasashen Afirka su ma suna gabatar da irin wannan ainihin bayani na ina ƙasar ta dosa, wani irin ƙalubale take ciki, sannan kuma wani irin alfanu wannan gwamnati ta samar a shekarar da ta shuɗe. Kaga sannan kuma akwai dama da abokanan hamayya na wasu jam'iyyu daban su ma za su kawo ƙorafe-ƙorafe, ba na zagin gwamnati ba, face na yadda za a ƙara ainihin haɗa ƙarfi da ƙarfe a samar da ci gaba da na ƙasa, da kuma yadda za a yi a kawar da ƙalubale da ke ainihin addabar ƙasa, musamman ma wajen tattalin arziki da tsaro da abin da ainihin ya shafi alaƙa na ainihin ƙasa da ƙasa.
To Farfesa, duk da cewa ka ɗan fara taɓowa a bayanin da ka kammala, ɗan ƙara faɗaɗa mana a bayanin naka, shin akwai wani darasi da ya kamata ƙasashe masu tasowa su koya a wannan tsari na Amurka, musamman ƙasashen nahiyar Afirka?
Shugabanni na ƙasashe masu tasowa kamar ƙasashe na Afirka ya kamata su yi koyi ga wannan irin taro da ake a ƙasar Amurka, musamman ma ƙasarmu ta nan Najeriya da ainihin makwabtanmu. Ba wai shugaba ya fito a ainihin gidan talabijin ba ya ce zai ainihin gabatar da jawabai ga mutan ƙasa, shikenan an wuce wurin. Ya kamata a haɗu da 'yan majalisu, da kuma waɗanda ma ba su cikin gwamnati, saboda su ne za su hangi illoli da suke addabar ƙasa, kuma su faɗi gaskiya bil haƙƙi a yadda suke ganin ya kamata a bi waɗannan ƙalubaloli a yadda za a ainihin kawo gyara da maslaha a cikin ƙasa. To idan ana irin wannan taro a ƙasashe masu tasowa, tabbas za a samar da canje-canje waɗanda suka kamata a ƙasashen Afirka ko kuma ƙasashe masu tasowa su samu. To lallai kam wannan taro na faɗin yanayin ƙasa tare da 'yan majalisu, sannan kuma har a ba da dama da ainihin mutane za su ainihin ba da gudunmawa, to lallai abu ne na kwaikwaya daga ƙasar Amurka, saboda abu ne wanda yake magana kan tattalin arziki. Kamar shi shugaba Trump, wannan daidai lokaci da ya zo bai da abubuwa da dama, amma kuma yana da abubuwa da dama. Abin da yasa nace bai da abubuwa da dama da zai magana a kai shi ne, bai wuce wata ɗaya ba a kan karigar mulki, amma duk da haka ɗin ya yi abubuwa wanda tamkar wanda ya shekara a kan mulkin ne.
Farfesa Gali Ibrahim, Sharif Gali Ibrahim kenan, shugaban tsangayar kimiyyar siyasa da alaka ta ƙasa da ƙasa a Jami'ar Abuja da ke Najeriya. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16.25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraren mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka, a kodayaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na yanar sadarwa voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. To yanzu bari mu koma ga taskar rahotanninmu. Mataimakin shugaban Amurka J.D. Vance ya kore raɗe-raɗen da ake yi cewa Amurka na nuna fifiko ga Rasha a ƙoƙari da take yi na kawo ƙarshen yaƙi tsakanin ƙasashen biyu. Vance ya bayyana hakan ne yayin wata hira da manema labarai suka yi da shi ciki har da VOA, inda aka fara da tambayansa shin ko dakatar da tallafin da Amurka ke ba Ukraine zai taimaka wa Rasha. Sai ya ce,
"What the president has said very clearly about our Ukraine policy is that he wants the Ukrainians to come to the
shugaban kasa ya bayyana karara game da manufofin mu a Ukraine. Shi ne yana son ƴan Ukraine su haute wurin tattaunawar sulhu. Muna son ƴan Ukraine su sami kasa mai cin gashin kanta a cikakken iko, kuma muna tunanin sojojin Ukraine su nuna jarumtaka a fafatawar su. Amma yanzu muna wani mataki inda Turai, Amurka da Ukraine ba za su iya ci gaba da wannan yakin har abada ba. Don haka yana da muhimmanci kowa ya hau kan teburin sulhu, kuma shugaba Trump na kokarin turo sako a fili. Wato ya kamata Ukraine ta hau teburin tattaunawa da shugaba Trump.
Kana ga akwai yiwuwar a daidai wannan gaba a cimma matsaya da Ukraine a kan ma'adananta?
Yeah, I certainly do, and I think the president is still committed to the mineral deal.
Tabbas za a iya cimma yarjejeniyar ma'adanan, kuma ina tunanin har yanzu shugaban ƙasa ya ƙudiri aniyar ganin an cimma yarjejeniyar ma'adanan. Ina ganin mun ga kyakkyawan alamu na ƙarfafa gwiwa, amma ba a rattaba hannu a kan yarjejeniyar ba tukun. Yarjejeniyar ma'adanan na zaman wani muhimmin ɓangare na manufofin shugaban ƙasa. Abu na farko shi ne ya kamata al'ummar Amurka su mori wani abu daga makudan kudade da muka zuba kasar. Tallafi da yawa da kasashen Turai suka tura kasar ana biyan su ne da kuɗi. Wannan bai dace ba, kuma a gaskiya ba a yi wa jama'ar Amurka adalci ba, duba da cewa kasashen Turai suna samun wani babban abu fiye da Amurkawa. Shugaban na ƙoƙarin tabbatar da cewa an yi wa al'ummar Amurka adalci, yayin da a lokaci guda muke ƙoƙarin tabbatar da cewa Amurka ta sami wasu ma'adanai da albarkatu da ke da muhimmanci ga tattalin arzikinta.
Akwai alamu da ke nuna kamar ana nuna wa Ukraine matsin lamba, amma ba a yi wa Rasha haka. Kana ga za a sake kakaba wa Rasha takunkumi ko kuma a ɗauki wani mataki don a tursasa wa dukkan ɓangarorin don su hau teburin sulhu?
Well, I don't think that's right, actually. I mean, we still have a number of sanctions that are placed on the Russians. We do believe that the Russians economically are struggling because of this conflict. We do believe that it's in Russia's best interest, but also Ukraine and the United States
to bring this conflict to a close. Saboda wannan rikicin, mun yi imanin cewa kawo ƙarshen yaƙin na da muhimmanci ga Rasha, haka kuma yake da muhimmanci ga muradan Ukraine da Amurka. Don haka mun yi imanin yana da muhimmanci a hurawa dukkan bangarorin wuta don a daina kashe-kashen jama'a saboda waɗannan ne manufofin shugaban ƙasa kuma shi ne mafi alkhairi ga jama'ar Amurka.
Fasaran jawaban mataimakin shugaban Amurka kenan a hirar da aka tattauna da shi. Yanzu kuma bari mu kawo muku wannan rahoto akan rashin lafiyar Papa Roma wanda ya ta fuskantar koma baya ga jinyar da yake yi. Ga dai Maryam Dauda da fasaran rahoto na wakilin muryar Amurka a birnin Rome.
Daruruwan mabiya 100 kan Katolika daga sassa daban-daban na duniya ne suka tattara a dandalin St. Peter's da ke birnin Rome a jiya Talata domin yi wa Papa Roma Francis addu'o'i yayin da yake fama da rashin lafiya ya kuma fuskanci dan koma baya a jinyar da ake masa ta cutar da ta shafa numfashi. Fadar Vatican ta faɗa a ranar Litinin cewa likitoci a asibitin Gemelli na Rome sun zuko wani ruwa mai yawa daga huhun Papa Roma. Francis ya kasance a cikin hayyacinsa ya kuma san abin da ke faruwa a lokacin da aka zuko ruwan. An sake sanya masa na'urar taimakawa wajen numfashi. Papa Roma ya dade yana fama da cutar dukan huhu da kuma wata cuta da ta shafi numfashi mai sarƙaƙiya tun daga ranar 14 ga watan Fabrairu. Wannan shine lokaci mafi tsawo da Papa Roma bai bayyana a bainar jama'a ba tun lokacin da ya hau makamin a watan Maris din shekarar 2013. Wani dan Katolika mai suna Luca Regeri daga Italia ya bayyana cewa
non penso si dimetterà di solito diciamo lo spirito gesuita non
bana tunanin zai yi marabus saboda halin juriya da dagewa na masu rike da wannan mukamin. Ina tunanin zai ci gaba da aiki. Fadar Vatican ta ce Papa Roma ya samu yin barci sosai da daddare kuma yana ci gaba da hutawa. Papa Roma Francis dai na tattare da hadarin kamuwa da cututtukan huhu bayan da aka cire masa wani bangaren huhunsa a lokacin da yake matashi.
A gaida Maryam Dauda da fasaran wannan rahoto. Yanzu kuma lokaci ne da zamu kawo muku nasihar watan Ramadan.
Tunana Imam Sa'idu da Lajibawa limamin masallacin Juma'a da ke kan titin Murtala Muhammad a nan cikin garin Bauchi, jihar Bauchi, Najeriya. Alhamdulillah, watan Ramadan ɗaya daga cikin rukunan musulunci ne guda biyar wadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce buniyal islamu ala khamsin shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zaka wa sawmi ramadana wa hajjul baiti liman istata'a ilayhi sabila. Kuma nasin al-Qur'ani Allah ta'ala ya ce ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykum as-siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Yin azumi na ɗaya daga cikin fa'idodinsa tsoron Allah kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗaita mana yin haka da kuma al-Qur'ani ya zo da haka. Abu na biyu, azumi na ɗaya daga cikin alkhairansa ladansa babu wanda ya san adadinsa sai Allah. Kamar yadda ranar tashin alkiyama za a yi ta ƙoƙarin biyan abubuwan da mutum ya yi na laifuffuka da ayyukansa na ibada sai an zo kan azumi sai Allah ya ce a bar masa, shi zai ɗauke wa bawa dalilin wannan azumin da ya yi masa saboda shi. To wannan ya nuna cikin ibadu duk gaba daya a nauyin lada a skeli babu ibadar da ta kai azumi in dai mutum zai yi saboda Allah. To babban abin da ya kamata mai azumi kuma ya kiyaye shi ne ya kiyaye abin da zai kawo wa azuminsa tawaya ko warwarewa. Duk abin da zai aikata ya sa azuminsa ya karye ya nisanci wannan abin da kuma zai jawo masa tawayan lada kamar yadda manzon Allah ya ce ruba sa'imin laysa lahu min siyamihi illa al-abasha wal ju'a wa ruba qa'imin laysa lahu min qiyamihi illa sahara. Ana iya samun mai azumi bai da ladan komai sai dai kawai ya wuni da kishin ruwa da yunwa. Sannan kuma ana iya samun mai tsayi wanda rabai da ladan komai sai dai ya hana idansa bacci ya kwana da gajiya saboda ba dan Allah ya yi ba. To in mutum ya kiyaye waɗannan abubuwan ana sa ran zai samu lada kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kwadaita mana kuma Allah ya yi umarni.
To Allah ya samu dace. Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci. Ba za mu iya kawo muku takaitattun labarai ba saboda ƙarancin lokaci. Yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Dadi Balawi wanda ya shirya ya bada umarni da ma injiniyan mu ta wannan safiyar Malama Nashwan. Baba Yakub Makeri ne daga nan birnin Washington DC nake muku fatan alkhairi. Allah kai mu yammaci lafiya ya kuma sa a sha ruwa lafiya. Wassalam.